بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 21 غوتا صفر إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبو إيدا تريه إلى قوم شاترا وان دي 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 شاهدو غوتا جون 1998 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يأتي الثانية عشر مسألة تقوم شابيو معنا قبع تقوم شابيو دقا تكين أبو بوان دبا سهلتا آياء وجن كبريبا سيتي إيقاد السرج عندها كنا بتلوء مكبرتا كو أورو واني كبري kabari ne na wani babban mutum, sarki ne, dagaci ne, shugaban kasa ne, babban malami ne, wali ne ko shehi, bai halatta a kawo fitilu haka security light ne ko menene a kawo a zuba su a wurin ba, to bai halatta ba. Ma'ana makabarta yadda sunnata ta nuna shine a batta haka sidda. Dare yayi to wurin ya zama da duhu. An zo za a kawo wani kabarin makabarin wani mamaci ne da daddare, to ba laifi a dako fitilun kwarko, fitilun ruwa ko torch light haka ainihin ai amfani da su. Amma a ce a bar fitila kamar yadda ka san za a kunna fitila a cikin ɗaki ko a kofar gida ko a sanya ainihin security light haka bisa kewaye makabarta, to wannan bai halatta ba. Wa dalilu ala zalika iddatu umur, dalili akan haka shine wasu dalilai waɗanda suke masu dama. Awwalan, na farko daga ciki, kaunuhu bid'atan muhdathatan la ya'rifuha salafus salih, kasancewar kunna fitilu a makabarta bid'a ce wadda aka kirkiro ta. Annabi da sahabban shi da suka gabata da sauran waɗanda suka biyo bayan su nagari ba su ainihin san wannan ainihin a cikin addinin musulunci ba. Wa kad qala sallallahu alaihi wa sallama, haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullu bid'atin balala, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk inda bid'a take fata ce, wa kullu balalatin fin nar, kuma duk inda fata take ƙarshen ta shine wuta. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah fi sahihihi, al-Imam an-Nasa'i da Ibn Khuzaimah suka rawaito wannan, Ibn Khuzaimah ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi As-Sahih bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci. Dalili na farko kenan. Saniyan, dalili na biyu, anna fihi ida'atan lil mali, kunna futulu a haske makabarta, to a cikin wannan aiki akwai tozartar da dukiya. Wa huwa manhiyun anhu bin nassi, nassi ya zo karara ya hana haka kama taqaddama fil mas'ala, kamar yadda ya gabata a karkashin mas'alata as-saniya wal 40, mas'alata ainihin 42 safatin rabi'a wa 60 a shafi na 62, mun mutu wannan karatun tun can, inda muka ji a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da sauran malamai suka rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya hana ku abubuwa uku. Abu na farko shine kila wa kala, wai an ce ya ce, irin yawo da jita-jita. Abu na biyu ira'atul lil mali, tozartar da dukiya, to Allah ya hana waɗannan ainihin abubuwa. Abu na uku shine kasaratul su'ali, yawan tambaya, tambayoyi waɗanda suke ba su da kan gado. To salisan, abu na uku, dalili na uku, anna fihi tashabbuhan bil majusi ubadun nari, sannan haskaka makabarta da fitilu to koyi ne da waɗanda suke majusawa, maguzawa, masu bautar wuta. قال ابن حجر الفقيه, ابن حجر الفقيه با ابن حجر الاسقلاني الحافظ ومعلم حديثي, وانا ابن حجر الفقيه الهيتمي كينا يا فدي اينهم في الزواجر اتكل لتافين شي الزواجر عن اقتراف الكبائر, معنى طاوا game da aikata manyan laifuffuka a cikin mujalladi na farko na wannan littafi ko juz'i na farko shafi na 134 yace صرح اصحابنا بحرمه السراج عند القبر وان قل, malaman mu na shafi'iyya sun fito karara sun bayyana cewa kunna fitilu a makabarta komai kankanta fitilin to ainihin haramun ne. Haythu lam yantafi bihi muqimun, domin dai wanda ke zaune ba zai amfana da shi ba. Waye yake zaune a makabarta diman da'iman wanda zai amfana da fitilar da za a kunna? Babu. Wala za'ir, haka nan mai ziyara, wannan fitilu da za a kunna ba za su amfane shi ba. Ba lallai sai ka je ziyara da daddare ba, kuma ko lallai sai ka je ziyara da daddare ta talitocila da ka tafi da ita mana. Saboda haka ba ta da wani amfani. Wa annaluhu bil israfi wa ida'atil mali, wa ida'atil mali. Ibn Hajar ya ce malaman namu suka ce dalilin da yasa aka ce haramun ne a kunna fitilu a makabarta saboda akwai barnatar da dukiya, wa tashabbuhi bil majusi, akwai kuma kwaikwayon maguzawa. Fala yabudu fi hadha an yakuna kabiratan, ba abu ne wanda babu abin da zai hana wannan ya zama babban laifi. Duk abin da aka samu koyi da maguzawa da wulakantar da dukiya, babu abin da zai hana wannan laifin ya kai ga babban laifi wanda ake kira al-kaba'ir, ma'ana babban laifi kabira. Qultu, ni Muhammad Nasiruddin al-Albani albani ne littafi sai nace walam yurid bil ibafati ila ma zakara min at ta'lil dalilan al awwal albani yace amma ibn hajar kaga bai kawo dalilin mu wanda muka fadi na farko ba ya danganta ya hada da waɗannan dalilai nashi yace malaman su sun ce abin da yasa yake haramun a kunna fitila a makabarta shine tozartar da dukiya ne kuma koyoyan maguzawa ne albani sai yace amma kaga ibn hajar bai kawo dalilin mu ba mu da muka fara kawowa wannan dalili ne albani ya fara kawowa cewa yin haka bid'a ne annabi da sahabbai ba su haka ba kaga shi bai kawo wannan ba mun fahimci wannan ma annahu dalilun waridun ash-shaykhul albani yace tare da cewa wannan dalili ne wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bal la'allahu aqwal adilla yace kai mai yiwa ma wannan dalilin namu na farko zai fi zama dalili mafi karfi fiye da dalilan da shi ibn hajar ya kawo domin kun ga albani ya kawo hujjoji guda uku ne biyan karshe daga hujjojin su ne wulakantar da dukiya koyi da maguzawa to ibn hajar ya kawo wannan kun ga albani daga nan ya dauko to sai kara da na farko shine cewa kasancewar abin bid'a ne yace to mai wa ma wannan dalilin namu zai fi wadancan guda biyun li'anna alladhina yuqiduna suruja 'ala alqubur yace domin masu kunna ainihin fitilo akan makabarta din nan innama yaqsiduna bidhalika taqarruba ila Allah ta'ala za'amu wai suna riya cewa wai ibada suke neman kusanci suke ga Allah ma'ana har ma za a ce wai in ka kunna fitilu ga makabarta kana da wani lada na musamman ibada kake yi yace haka suke cewa wala yaqsiduna al-inarata 'ala al-muqim aw az-za'ir ba ma suna sawa da nufin su haska ka makabartar bane ga wani wanda zai zo ya zauna domin wani aiki a wurin ko kuma wanda zai zo ziyara bidalili iqadihim iyyaha wash-shamsu thali'atun yace abin da yasa na faɗa haka saboda zaka same su cewa ko da ga rana ta fito tsira da atin nahari a tsakiyar rana sai kuma kaga sun kukkunna fitilo ashe kaga ba neman haske bane amma wani abu ne ake yi na annashuwa ko kuma wani abu ne wanda ake kawai ana ganin cewa kamar yin haka din ibada ne don inda ban neman haske ne rana ta take ai kaga sai a kashe ko to amma 24 hours awa 24 titir zaka samu cewa waɗannan fitilo a kunna suke to kaga ashe suna yi da nufin ibada ne to ita kuwa ibada kofar ta gaba ɗaya a rufe take ba a yadda ka bude ba sai inda nasi harkokin ka na yau da kullun ne kofar sa a bude take ba a yadda ka kulle ba sai abin da kake da nasi to amma ka dubi inda mutane shedan ya sadado ya canza musu wannan ka'ida duk abin da yake ibada ce to karka sake ka aikata sai inda nasi akai in babu nasi to kada kai wannan ibada in kai kai bid'a duk abin da yake kuwa abubuwan hudaka ta yau da kullun ne na ci ne na sha ne na sawa ne na harkar yau da kullun kai abin duk da kaga dama a duniyan nan sai abin da shari'a ta hana maka in ka dauki wannan ka'idar sai kaga cewa ashe addinin musulunci al'amari ne mai sauki ibada ba ita ce zaka ce ta cushe lokacinka ba aka ce to kar kai sai wanda shari'a ta ce kai kaga zaka ga ibada kadan ce kenan mu'amalat ne da kullun kuma na harkokinka da musulunci ya same ka kane aka ce ka ci gaba da yi sai abin da kaji an nuna maka an ce ba kyau ka karanta littafin a'lamul muwaqqi'ina na ibnul qayyim za ka ga cikakken bayani insha Allah fakana min ajli zalika bid'atan balala albani yace to dan haka ku kunna fitilu a makabarta din nan tunda da nufin ibada suke to kaga ya zama bid'a wanda take tabata domin inda ba da nufin ibada bane ai da an rana tai sai a ce sai a kashe ko to kaga ya nuna fassara ake kunna fitila ta su ane dan haka ka dare ne kawai to amma da yake kawai suna nufin wani aiki ne suke na ibada sai ya zama dare da rana fitilun na ci fa in kila ta iya yiwa a ce falimadha lam tastadilla bil hadith al mashhur alladhi rawahu ashabu sunani wa ghayruhum an ibn abbas kai Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan me baka kafa hujja da hadisin nan wanda yake shahararre ba kowa da kowa ya san hadisin wanda yake ainihin wato a ashabu sunan sun ruwaito shi Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Darqutni da Baihaqi da sauran malamai masu littafai a sunan duk sun ruwaito wannan hadisi daga Ibn Abbas cewa wai la'ana Allahu za'iratil quburi mun fahimci wannan la'ana Allahu za'iratil qubur annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya la'anci mata masu ziyarar kaburbuka wal muttakhidina alaiha al masajida da kuma masu gina masallatai akan kaburbuka to hadisin tun daga inda muka fara karanta shi har zuwa nan ya inganta tabbas daga annabi to amma ina wai din take shine wannan lafazin wasuruja da kuma masu kunna fitilu a makabarta da a ce wannan hadisi ya inganta da wannan lafazin as-suruja na fitilu din nan kamar yadda kaji to da kaga wannan hadisi nasi ne yanke cewa duk wanda ya haskaka makabarta da wata fitila Allah ance shi to amma hadisin yadda ya inganta din shine la'anallahu za'iratil qubur Allah ya la'anci mata waɗanda suke za'iratul qubur, masu ainihin yawaita ziyara makabarta, wal muttakhidina alaiha al masajida, da kuma waɗanda ainihin wato suke da mutanen da suke mayar da ainihin makabarta masallaci. To a wannan lafazin sai aka ce wasuruja, har ma da masu kai fitilu su haskaka kaburbuka, Allah ya la'ance su. To sai malam ya ce, to ta iya yiwuwa ka ce me yasa ban kawo wannan hadisin na yi hujja da shi ba? Wa jawabi alaihi, amsata da zan bayar a kan shi, anna hadha al hadith ma ashhuratihi dha'iful isnad, wannan hadisi tare da kasancewar shi mashhuri ne, mashhurin hadisi a wurin malaman hadisi shine hadisin da yake da hanya uku zuwa sama da hanya uku, amma bai kai matsayin mutawatiri ba. To dama ana iya samun hadisi ainihin mashhuri ya zama da'ifi, ana iya samun gharibi ya zama da'ifi, ana iya samun azizi ya zama da'ifi. To sai ne yake cewa wannan hadisi yana da isnadi mai rauni, la taqumu bihi hujja, wanda ainihin wannan isnadi tunda mai rauni ne, to ba za a iya tsaida hujja da shi ba. Wa in tafahala kaseerun min al-musannifina, ko da yake akwai da yawa masu malamai masu rubuce-rubucen littattafai sun yi sakaci, fa auraduhu, sai suka kawo wannan hadisi fi hadhal babi, akan wannan matsala ta hana kunna fitila a makabarta. Wa sakatu an illatihi, suka yi shiru ba su faɗi illar shi ba, kama fa al ibn hajar fi zawajir, kamar yadda shi kanshi ibn hajar din can da muka kafa hujja da maganar shi, ibn hajar al-haytami kenan, kamar yadda shi ma yayi a cikin wancan littafi nashi az-zawajir. Wa min qablihi al-allamah ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad, kuma tun kafin ibn hajar ma yayi hujja da wannan hadisi, an samu babban malami ibn al-qayyim yayi hujja da wannan hadisi a cikin littafin shi zad al-ma'ad, kuma gashi hadisin bai inganta ba. Waghtarra bihi jamaahiru salafiyina, albani yace kuma akwai da yawa daga cikin salafiyya sun rudu da ainihin cewa wannan hadisi, tunda har ibn al-qayyim yayi hujja da shi, to su ma kawai sai suka rudu saboda an amince da ibn al-qayyim. To ganin yayi hujja da hadisin, kawai sai salafiyya sai suka yi ta hujja da hadisin, ba su bincika ba. Kaga dan haka ake son kowane ne ya kawo magana a bincike ta tukuna, haka ce ai mun amince da wannan, a bincike ta tukuna, sai dai an ji wanda kai tsaye za a iya amincewa ce. Wa ahlul hadisi, kuma aka samu da yawancin malaman hadisi sun yadda da wannan hadisi saboda sun ga ibn al-qayyim ya kawo shi. Fa tajju bihi fi kutubihim, albani yace sai suka yi ta kafa hujja da wannan hadisi a cikin littattafansu, wa rasailihim, da kuma ƴan kananan littattafansu, ma'ana littattafansu manya da kanana, wa muhadaratihim, da kuma wuraren wa'azozinsu da wuraren laccoci da hudubobi. Wa qad kuntum taqattu ibn al-qayyim, yace haqiqa ni Muhammad Nasiruddin al-Albani na ainihin yi wa ibn al-qayyim jara, min ajli zalika, saboda wancan kuskure da ya fada, fi ma kuntu allaqtu ala kitabihi, a cikin ta'liqin da ne wa littafin shi. Wannan ta'liqin da Albani yake magana shine at-ta'liqatul jiyad ala zadul ma'ad. To amma abin takeici muswadda na littafin ya bata, domin Albani da yayi wannan ta'liqi yana rubutun hannu, ba a dauka an je wurin buga shi a inji ba, sai kofin rubutun hannun na Albani wanda shikenan kwa daya a duniya, kuma sai ya bata manuscript din asalin rubutun hannun shi, tun ba a kai bugawa inji ba, sai ya bata. To shine yake, domin san da yake wannan maganar lokacin littafin yana nan, yana nan a rubutun hannun shi, don wannan magana yana yin ta kamar shekara fiye da 40 ne yanzu, ba kwanan nan yayi ta ba. To shine yake cewa a wurin da ne wa ibn al-qayyim jara, shine a gyare-gyaren da ne wannan littafi nashi. Wa bayyantu illatal hadisi, yace kuma na bayyana illar da ke cikin wannan hadisi, mufassalan hunaka, dalla dalla na tsaya na fada bayani a cikin wancan littafi, kuma gashi ya bata. Dama Bahaushe yace hanya Allah ta fita tali yawa, ko shine sai Muhammad Nasiruddin al-Albani yace summa fi silsilati al-ahadith adh-dha'ifa, sannan kuma har wayo na sake yin bayani a cikin silsila ahadith adh-dha'ifa a cikin lamba hadisi na 223. To kaga wannan silsila da yake gatanan a hannun mutane burjik, to waɗannan bayanai zaka iya samu a ciki. Albani yace summa ra'aytu ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan, sannan kuma daga baya da na ƙara tsananta bincike, sai naga shi da kanshi ibn al-qayyim a cikin littafin shi wanda ya yi wa Abu Dauda ta'liqi mai suna tahdhib as-sunan a cikin juz'i na 4 shafi na 342. Wannan abin da yake nufi yana nufin ka je ka duba ma'alimus sunan, domin na yi muku bayani a baya cewa wannan littafi tahdhib as-sunan na ibn al-qayyim ba a cika buga shi kadai ba, ana buga shi a ƙarƙashin ɗaya sharhin na Abu Dauda ne a ainihin ma'alimus sunan na Khattabi, ko kuma ainihin Aunul Ma'bud na Shamsul Haq al-Abadi. To yanzu nan da yace ka je ka duba a cikin mujalladi na 4, yana nufin ka je ka duba a mujalladi na 4 na ainihin Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud ba wancan da na faɗa ba, Aunul Ma'bud zaka samu sharhi ne na Sunan Abi Dauda da wani malami dan kasar India yayi, ya sa mishi Aunul Ma'bud, taimakawa ainihin al-ma'bud, ma'ana taimakawa wanda yake nufin bautawa Allah, game da sharhin ainihin Sunan Abi Dauda. To yayi shi a cikin mujalladi 13.
To amin. Abu Dauda a sama, tsakiya kuma a zuba ayyu. Ibn al-Qayyim tahdhib as-sunan a kasa kuma sai a zuba sharhin Aun al-Ma'bud mujalladi 13 ne, to can zaka je ka duba. Naqala an Abdul Haq al-Ishbili, shi Ibn al-Qayyim ya dauko daga Abdul Haq al-Ishbili. Abdul Haq al-Ishbili wani babban malami mutumin ainihin kasar Maghrib, to sai littafi Ahkamul Kubra da Ahkamus Sughra, kamar yadda kaga tsarin kwatankwacin Bulughul Maram haka littafin yake wajen yanayin shi, amma yafi Bulughul Maram girma, to da babba da karami. To Ibn al-Qayyim ya dauko magana daga wannan babban malami sunan shi Abdul Haq, anna fi sanadil hadith, yace a cikin isnadin wannan hadisi Bazama sahibal kalbi, akwai wani mai suna Bazam almajirin kalbi ne, wa huwa indahum da'ifun jiddan, shi kuma Bazam din mutum ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske a wurin malaman hadisi. Wa aqarrahu Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim da ya dauko wannan magana daga Abdul Haq al-Ishbili kuma yace gaskiya ce maganar. Sai Albani yace alhamdulillahi ala tawfiqihi, godiya ta tabbata ga Allah akan datar da mu da yayi. Kaga Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi can ya kafa hujja da hadisin, to ko daga baya ne kuma da yazo ya rubuta wannan sai gane hadisin mai rauni ne, annan sai ya bayyana cewa mai rauni ne, to bai koma ya gyara wancan ba kuma har ya mutu, shine har aka iya gane haka. Wa ammal jumlatul ula min alhadith fa sahihatu laha shahidan min hadith Abi Huraira wa Hassan ibn Thabit, yace amma jumla farko ta hadisin ita ce cewa la anallahu za'iratul qubur, an fahimci wannan? Allah ya la'anci ainihin wato masu yawan ziyara makabarta mata din nan, an hana su yawan ziyara din. To yace wannan hadisi kam, wannan bangare na hadisi mai inganci ne, saboda akwai riwayoyin da za su shaida shi daga cikin ainihin riwaya hadisin Abi Huraira da Hassan ibn Thabit. Mun fahimci wannan da kyau? To amma shi ma lafazin yadda yazo shine wanda ya inganta din, la'anallahu zawarat, mun karanto matsala a baya, la'anallahu zawaratil qubur, mata masu yawan ziyaran makabarta su aka hana, amma wannan lafazin shi kanshi da yake cewa za'irat, mata masu ziyaran makabarta, kaga wannan kowace iri kenan, Allah an ce su, to wannan shi kanshi bai inganta ba. Wanda ya inganta shine mai lafazin zawarat, mai masu yawan ziyara, kullun tana kan hanya, ina zaki je za ta je ziyara makabarta, to wannan an tsine mata albarka, amma babu laifi nadiran ta je wani lokaci, ta je wani lokaci ba ta je. To shine sai yake cewa ainihin akwai hadisin da zai shaida wannan a cikin riwaya Abu Huraira da Hassan, awrattuhuma fil mas'alati, yace na kawo wannan ainihin hadisai a karkashin mas'ala ta 119 shafi na 185 zuwa 186, idan ba a manta ba mun karanto dukkan su a can baya, amma a karkashin wannan bugun da yake a hannun mu sabon bugu, mas'ala ta 117 kenan zai zama shafi na 235 zuwa 237, saboda duk sanda kaga Albani yana cewa a cikin wannan littafin ahkamul jana'iz, sai kaji ya ce na riga na gabatar da wannan a mas'ala ta kaza shafi na kaza, to ba wannan bugun yake magana ba, tsohon bugun na wannan littafin, tunda shi ya rike yake dubawa, don haka yanzu da zaka yi amfani da waɗannan lambobin da ya faɗa ba dan gyarawan da ne ba, to sai ka je sai ka ga baka gama gana anan ba, saboda in aka tashi buga littafi akan ayyin ƙara wasu bayanai a rage wasu bayanai, don haka sai zama ko dai sabon bugun ya fi girma kamar yadda ya faru ga wannan, ko kuma tsohon bugun ya fi girma, to kaga lambobin za su canza kenan, domin wannan gashi takaddun sun fi waɗancan kauri, sannan rubutun wannan ya fi waɗancan girma, sannan kuma ga ƙarin bayanai da aka yi, don haka shafuffukan wannan sabon bugun da ke hannunmu ya fi na tsohon bugun yawa. Don haka in ya ce misali ka duba a cikin shafi na 10, to nemi wannan magana cikin shafi na 13. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wa ammal jumlatu thaniya fa hiya sahihatun aidan mutawatiratun lil ma'ana, yace haka jumla ta biyu wadda ke magana akan waɗanda suka gina masallaci akan kabari Allah an ce su, yace wannan ma magana ce mai inganci, ta zo birjit ta wajen ma'anarta. Wa qad dhakartu fi hadha al-fasli, yace kuma na ambata a cikin wannan fasli fil mas'alati as-sabi'a, a mas'ala ta 7 sab'ata ahadith sahihatin tashhadu laha, yace na ambata hadisai guda 7 waɗanda duk suna shaida akan cewa annabi ya la'anci mutanen da suka gina masallaci akan makabarta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka kunna fitila a makabarta haramun ne, amma muna son jama'a su fahimci abin da muke faɗi. Idan dalili ya kama za a ainihin je a rufe mamaci da daddare, to babu laifi a dauki torchlight ko fitilar kwai ko fitilar ruwa ko ashana ko candle ana amfani da shi wajen haskakawa, don a ji dadin hakan kabari, don a ji dadin saka mamaci a cikin kabari da rufewa. Amma a kunna fitilu haka kamar yadda ka san ake kunna fitila a kofar gida ko a filaye da ake yin wasu harkoki, to wannan haramun ne aiwa makabarta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. الثالث عشرة قبعة قوم شاؤكو معنى أبو بوا دبو سحلتة با تو دقى تكينسو أبو بوا دبو سحلتة أي أما قبرتة با أبنا قوم شاؤكو واند بي حلتة با كسر عظامها بي حلتة أكليك أشم ممشي با سابورينا تكين الدين ما قزاوا وقتن دا النبي يزويل اسكيسو مصمم أمكا إدام متو نيمتو سي أسام واتقفاتاش ونكشيناش سي أقلاش ويدن ya zama ya keta da duk wata azaba da ake tunanin zata fuskance shi tunda an ganshi karyayya kabari me za a azabtar da shi kuma to wannan addinin maguzanci ne to haramun ne wad dalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wa sallama dalili akan haka da muka ce haramun ne saboda annabi ya ce inna kasra azmil mu'mini maitan haqiqa karya kashin mu'mini alhalin yana da rai mislu kasrihi hayyan kamar karya kashin mai rai ne mun fahimci wannan da kyau me rai ka kama shi haka siddan ka balla shi fas ka ce na balla banza baka balla banza ba akwai zunubi akwai kuma kifasi kai ma za a kama ka a karya ka in ka karya wani da gangan to sai a dora shi a ga ya warke tukuna ya miƙe sarai to sai a kama ka a karya ka yadda kai ma in an dora ka za ka warke ka miƙe sarai in ka karya mutum aka ga cewa ya bayan an dora shi ya warke yana dange shi ko gabar ta lankwashe kai ma sai a karya ka yadda in ka warke zaka lankwashe ko kuma kai dange shi ka'ida kenan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo a cikin hadisin ainihin imam al-bukhari da wani mutum aka ji mishi rauni sai annabi ya ce to abinda za a yi ka yi hakuri idan ainihin ka warke sai a rama maka saboda a ga zaka yi dange shi a wajen warkewa ko kuwa dan shi ma a karya shi yadda zai dange shi shikenan sai mutumin yace ai shi dai a daukan mishi fansa aka daukan mishi fansa sai ya zama sai suka warke gaba daya da suka warke sai shi wannan mutum da aka fara jiwa rauni sai zan yana dange shi sai shi wancan da aka dauki ramo akai sai zan baya dange shi sai kuma shi wannan yazo yace to ya manzo Allah gashi kuma ina dange shi annabi ya ce ina ga maka kake ji tafka bani guri hadisi yana nan cikin bulugul marami a cikin babin kisasi ma sai Allah ya shiryar da mu akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cewa kariya kashin mamaci bai halatta ba kamar yadda bai halatta a kariya kashin mai rai ba fi tarikh a cikin littafin shi at-tarikhul kabir a cikin juz'i na farko kismi na farko shafi na 150 wa abu dauda da abu dauda a cikin mujalladi na 2 shafi na 69 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na 1 shafi na 492 wa tahawi da al-imam at-tahawi fil mushkil a cikin littafin shi mushkilul asar a cikin mujalladi na 2 shafi na 108 wa ibn hibban da ibn hibban fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba ta 776 sai ya ce ka duba mawarid mawaridud zam'an kenan وابن الجارود ده ابن الجارود في المنتقى اتكلم لتافن شمي سونا المنتقى شافي نتالي بيرد همسن ده ايا وابن سعد ده ابن سعد ست طبقات اتكلم طبقات الكبرى مجلدي نتاكو شافي نتالي هدد تمامين ده ايا وتمام ده كما تمام الرازي في الفوائد اتكلم لتافن شمي الفوائد ورقة شين ايكي نفي ده قافن ده كغياسا كمي روا ينا نفي ورقة معنى وانا لتافن بابقى شبكي نربوتين هنني البانية كفو ده جكينش takadda ta 253 a cikin ainihin takadda ta 253 fuska ta farko na taba mana bayani akan yadda abin yake take in litafi ba a rubuta shi da inji ba in ka zo zaka yi hujja to da takadda zaka lissafa sai ka rinka daukan shi falle daya kace takadda ta 1 takadda ta 2 takadda ta 3 takadda ta 4 har shine sai da ya kai kan takadda ta 253 to a wace fuskar wannan ta farko ta takaddar ko kuwa wannan ta baya to shine sai yasa fuska ta farko shine dayan da yake nufi wa hannad da kuma hannad fi zuhud a cikin littafin shi ainihin az-zuhud a cikin ainihin juz'i na 2 shafi na 561 lamba hadisi na 1169 wa Darqutni fi sunanihi da Darqutni a cikin littafin shi as-sunan lamba hadisi na 367 wal Baihaqi da Baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 58 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin musnad shafi na 58 da shafi na 105 da shafi na 168 da shafi na 200 daidai da shafi na 264 wal lafzu lahu lafazin na Imam Ahmad ne wa Abu Nu'aymin fil Hilya da al-Imam Abu Nu'aymin a cikin Hilyatul Awliya'i a cikin mujalladi na 7 shafi na 95 wal khatib da khatib al-Baghdadi fi tarikh Baghdad a cikin tarihin kasar Baghdad a cikin ainihin mujalladi na 12 shafi na 106 da shafi na ainihin 13 da kuma shafi na 101 da ainihin 20 amma a zahiri nan ya kamata ya zama ne da shafi na 101 da ainihin 3 ko kuma da shafi na 113 haka ya kamata ya zama domin yana cikin ka'ida ba za ka fara da lamba babba sannan ka tafi karama ba tunda ya ce shafi na 106 to kamata yayi ya zama duk abin da za a faɗa sai zama sama da haka. Misali yace shafi na 113, inda 13 ce a farko sai fara cewa shafi na 13, sannan sai yace 116, amma tunda yace 116 to zai kace sannan kuma da shafi na 113. Min turukin, yace dukkan su waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban. An amrata, daga amratu yar Abdurrahman, anha daga ita Aisha. Kaga yanzu wannan hadisin duk yawan da tafan nan da kaji an faɗa gaba ɗaya da hanyoyin da aka faɗa gaba ɗayan shi, amma garibi ne fa hanyar shi kwaya ɗaya ce, domin sahabiya ɗaya ce ta ruwaito rak ita ce Aisha, tabi'iya ɗaya rak ta ruwaito daga Aisha ita ce amratu yar Abdurrahman. To daga nan ne hadisin kuma ya samu ɗalibai da yawa. To gargaje ka ce a to wannan hadisi ai ya kai mutawatiri, a'a yanzu malama hadisin kwaya ɗaya ce rak, dan haka hadisin ya zama garibi kenan, sahihin hadisi ne. Qultu, ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Albani mai littafi, sai nace wa ba'du turuqihi sahihun ala shartu muslimin, yace wasu daga cikin hanyoyin wannan hadisi sun kai matsayin ingantattu ma kuma ingancin a bisa sharadin muslim. Wa qawahu an-Nawawi fil majmu'i, al-Imam an-Nawawi ya karfafi wannan hadisi, yace hadisi ne mai karfi, ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi al-Majmu'u sharh al-Muhadhab a cikin ainihin mujalladi na 5 shafi na 300 daidai. Wa qala ibn al-Qattan, ya haya dan Qattan yace sanaduhu hasan, isnadin wannan hadisi mai kyau ne. Ka gani ko? Domin kaga yanzu yana magana akan isnadi ne, ta iya yiwa isnadin da Albani ya hukunta daban, dan haka yace sahihai ne. Isnadin da Yahaya kuma ya inganta daban, yace mai kyau, domin kaga hadisin shi kanshi Albani yace yana da isnadai masu yawa. Kama fil mirqa, yace haka magana ta zo a cikin ainihin mirqatul mafate, wanda yake ainihin sharhi ne na mishkatul mafade ta Aliyul Qari a mujalladi na 2 shafi na 380 daidai. Wala hu tariqani akharani, Albani yace har wayo wannan hadisi yana da wasu hanyoyin guda biyu. An Aisha radiyallahu anha, amma dai daga Aisha Allah ya kara mata yarda. Al awwal, hanya ta farko inda Ahmad, al-Imam Ahmad ya rawaito ta a mujalladi na 6 shafi na 100. Wal akhar, daya hanyar kuma inda Darqutni a cikin sunan Darqutni lamba hadisi na 367. Wala hu shahidun min hadisi Ummi Salama, kuma akwai wata riwayar wadda Ummu Salama ta rawaito, ita ma matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ce, ainihin daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yauta. Akhrajahu Ibn Majah, Ibn Majah ne ya fitar da wannan ainihin shahid din, zada fi akhirihi. To amma a cikin shahid din, a cikin riwayar ta Ummu Salama, sai aka samu ƙarin bayani a ƙarshen hadisin cewa fil ismi, ma'ana riwayar Aisha ta ce inna kasra azmil mu'mini maitan, lallai karya ƙashin mumini alhalin yana mace, mislu kasrihi hayyan, to kamar karya shi ne yana da rai. To riwayar Aisha kenan, duk hanyoyin can sun haɗu akan haka. Sai aka samu riwaya daga Ummu Salama, ita ma matar Annabi ce, sai ta ƙara da cewa Annabi ya ce filisini a wajen zunubi. To wannan ƙarin, to shi ne ake kira a cikin ilimin hadisi az-ziyada. In aka samu irin wannan ƙarin, sai a bincika a ga shin wannan hanyar da ta zo da ƙarin ya inganta ko bai inganta ba. In ya inganta sai a karɓa, in bai inganta ba za a karɓa ba. Misali, in ka idar da alwala za ka yi addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Asalin hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi shine ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, riwayar Muslim kenan. Ana nan sai aka samu Tirmidhi ya ruwaito hadisin, amma da ya ruwaito hadisin sai ya karo da lafazin cewa allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Malamai wasu da suka bincika iya bincikensu sai suka gano cewa wannan riwaya bata inganta ba, irin su Ibn Abdul Barri da sauransu, sai suka ce wannan hadisi bai inganta ba, wannan ƙari. Ana nan sai aka samu hanyoyi da dama waɗanda suka tabbatar da ingancin wannan ƙari, allahumma ja'alni min at-tawwabin. To dan haka sai a ce wannan ziyadatu siqa kenan, maqbula, ƙari ne daga amintaccen mutum, kuma bai rushe abin da asalin hadisi yake hukuntawa ba, don haka sai a karba. To amma ƙarin da mu muka karanta cikin qawa'idi, to wannan kan batila, ba isnadi gaba ɗaya ma balle ya zama mai inganci. Cewa waja'alni min ibadika salihina, to wannan ƙari waja'alni min ibadika salihina bid'a ne ka ƙara da shi, domin bai zo a cikin hadisin ba gaba ɗaya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To haka aikin malaman hadisi kenan, su tsaya su tace maka tsaba da tsakuwa, dan kar ka zo ka tauna haƙurinka ya karye, dan kar kai ibada da jahilci. In ka bauta wa Allah da bid'a a ciki gaba ɗaya, sai Allah ya ce zai karɓan ibadar, ba wai zai ware sunnar da ke ciki ya karɓa ba ne, ya karɓi bid'a, ya ƙi karɓan bid'ar, a'a, tun da bid'a ta shigo gaba ɗaya sai Allah ya tunkuɗe ya ce baya so, tun da shirka ta shigo gaba ɗaya sai Allah ya ce ya ƙi karɓan bid'ar, a'a, tun da bid'a ta shigo gaba ɗaya sai Allah ya tunkuɗe ya ce baya so, tun da shirka ta shigo gaba ɗaya sai Allah ya ce baya so. to wannan asara ake ji maka shi yasa sai suke shan dare su maka wannan aikin ta ma sai zama kai kana rayuwa a kasar da ba a san mutuncin irin wannan aikin ba sai zama ma su ka wannan aikin ake a bar mutane su ci da kumamme da rubabbe da tarka duk gaba ɗaya cikin zaruru ce su ci kashar da gidansu ta abinda ake a kasar nan kenan so ake kawai tunda dai mutane suna aiki da wannan hadisi shekara aru aru kunne ya girma kaka iyaye da kakanni malamai da shehunnai to a bar su ci gaba da bautar Allah akan haka amma wuta ce duk su je su afka Allah kiyaye to shine sai yace gashi karin da aka samu kenan sai a Sheikhul Albani yace lakinna isnadahu da'ifun sai dai karin cewa wannan din fil ismi din to wannan isnadi ne mai rauni wa hiya inda Daraqutni yace Daraqutni ma ya ruwaito ta amma kafin mu wuce da nisa tukuna ga wani ta'liqi da yace akhrajahu ibn majah a kasa sai yace wa azahu fil imani al imam akwai wani litafi sunan shi kenan liman sunan litafin kenan liman al imam na wani babban malamin fiqh ne ibnu daqiqil aid wa azahu fil imami li muslimin amma ibnu daqiqil aid ya danganta wannan hadisi a cikin litafin shi al imam yace muslim ne ya ruwaito shi wannan karin cewa fil ismi din wa rudda alaihi sai albani yace amma an yi mishi raddi an tunkuda magana shi kama fi faidul qadir kama yadda yazo a cikin faidul qadir sharhin jami'us sagir ne na abdur rauf al munawi wal imam sai albani yace imam din nan ba limamin anguwarku ake nufi ba ba limamin garinku ba sai yace kitabun azimun wani littafi ne mai girma jiddan matuƙa ƙwarai da gaske fil ahkam game da hukunce-hukunce yadda kaga tsarin bulugul maram haka littafin yake amma kuma ya saba wa bulugul maram domin babban malamin hadisi ne ya yi shi ibnu daqiqil aid sannan babban malamin fiqhu da ba maliki ne sai ya koma shafi'iyya sai gaba ɗaya ya watsar da mazhabobin ma sai kama gaba ɗaya salafiyanci to dai kama manhaji na salafiyya sai sai malaman mazhabi sai suka rubuto wasiƙa yana zaune yana karatu a ɗakin shi sai suka faɗaɗo wasiƙa haka ta wundan shi sarraf suka jeho mishi yana zaune sai ga wasiƙa ai za a kashe ka kayar da ke wai danne yana cikin malikiya ya fita ya koma shafi'iyya yanzu kuma gaba ɗaya ma ya ce ba zai aiki da ɗaya daga cikin mazhabobin nan ala taqayyud ba ya ƙayyade ma'ana zai aiki da kowace mazhaba in ta dace da daidai to shine sai suka zartar mishi da hukuncin kisa shine sai zo sai ya samu ko allan masallacin su ne ko ya takarda ce sai dan rera waka baiti daya haka hasadul fata iz lam yanalu sa'ayahu fal qawmu a'da'un lahu wa khusumu yace sune wa matashin dan yana matashi ne lokacin yace wannan matashi yana nufin kanshi yace sune mishi hasada kamar yace sune mini hasada dan dai Allah bai musu bawa irin wanda yayi mini ba a takaitan abinda waka take cewa kenan abinda yayi musu martani kenan amma ba su samu damar su ka kashe shi ba babban malami ne ya rubuta littafi al ihkamu fi usul al ahkam a cikin mujalladi na cikin mujalladi biyu juz'i hudu amma ba wannan littafin ne al ihkamu fi usul al ahkam na ibnu hazm ba kuma ibnu hazm ma na da littafin usul al fiqh al ihkamu fi usul al ahkam daban mujalladi biyu shi ma juz'i tara wannan ku al ihkamu fi usul al ahkam na ibnu na amidi ne wannan ashe ma amidi ne ba ibnu daqiqil aid ba mun fahimci wannan da kyau ko na amidi ne to ibnu daqiqil aid shine albani yake cewa wannan littafin al imam din to na ibnu daqiqil aid babban littafi ne game da hukunce-hukuncen shari'a in ya kawo hadisi sai kuma ya tafi tan maka fiqhun da ake fahimta a hadisin ibnu daqiqil aid na ibnu daqiqil aid ne qala az-zahabi al imam az-zahabi yace walau kamula da a ce ibnu daqiqil aid ya gama wannan littafin walau kamula tasnifuhu da ya kammala rubuta wannan littafin wa tabyibahu tabyib shine malami idan ya rubuta littafi bai gyaggyara shi ba sai a ce ainihin muswadda kenan manuscript asalin rubutun hannun babu gyara a jiki in ya gyara kuma sai a ce bayyabahu ya zo ya gyaggyara shi kenan to da a ce ya gama littafin kuma da ya gama ya zo ya gyara shi la ja'a fi 15 mujalladan da littafin zai zama mujalladi 15 ne to amma ya mutu bai karasa shi ba shine abin da Zahabi yake faɗi kun fahimta Zahabi yana cewa wannan littafin al-Imam da a ce Ibnu Daqiqil Aid ya kammala shi kuma ya tsaftace shi da ya kammala shi to da in aka buga shi zai zama mujalladi 15 kun ga sai an samu kato kenan zai iya daukar shi yace to amma bai kammala shi ba sai Allah ya dauki ran shi mutu yawancin malamai zaka ga haka abinda ake tsammani ga malam Abdurrahman al-Akhdari kenan mai akhdari shi ma ana ganin bai kammala littafin ba domin take-taken mai ahalari yana nuna maka cewa ahalari zai zama babban littafi ne domin da ya farko ya zo yake awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani mutum ya inganta imani shi to ya kamata a ce da ya magana aqida kenan to bai ba sannan ya magana akan hukuncin sallah da tsarki sannan yace azumi ko kaga take taken shi zai magana akan rukunin musulunci kenan. To amma duk abubuwan nan da ya faɗa daga tsarki sai sallah kawai yayi magana akai. To ita kanta sallah ma bai gama magana akan ta ba mai ahlari. Domin da yazo kitabus sahawi bayani akan rakanwa, yayi magana akan sallar idi, yayi magana sallar juma'a, sallar roƙarwa, sallar kisbewar rana, sallar kisbewar wata, duk ina salloli, ina sallar abubuwa da gawa da sauransu. Kaga dubbe ba. To daga nan ne sai malamai suka ce ana tsammanin shi ma bai gama ba. Domin a ƙarshen littafin babu khatima. Babu ishara da ke nuna cewa ni wane na gama wannan littafi. Ka duba kamar yadda mai risala yayi. Mai risala kai da gari ka san ya gama littafin dan yayi khatima daga ƙarshe. Akwai conclusion a cikin littafin. Amma a cikin ahlari kaga babu. Don haka sai malamai suka ce me yiwa yana cikin rubutun littafin sai Allah ya dauki ranshi. Akwai malamai da dama haka suna cikin rubutu kamar wancan littafin da kaji mun fadi Al-Majmu'u Sharh Al-Muhadhab na Nawawi. Shi ma Nawawi da ya zo cikin babin riba ya fara magana akan riba cikin babin ciniki sai Allah ya dauki ranshi sai wani almajirin shi ya karasa. Duk malami in mai rubuce-rubuce ne zaka samu irin haka kamar Sheikh Ahmad Shakir Allah ya gafarta mishi ya rasu na shekara 42 da suka wuce babban malami ne a kasar Masar ya fara ainihin tahriji da tahqiqin musnad na Imam Ahmad Allah ya dauki ranshi ya kai mujalladi na 11 an samu wani babban malami yanzu cikin salafiya ya karasa wannan ya karasa shi a cikin mujalladi 16 an hada zai zama mujalladi 27 kenan ya zo ya fara ainihin tahrijin Tirmidhi da ta'liqi akan shi yayi mujalladi 2 sai ya rasu sauran mujalladai 3 fa bai yi ba ai duk malami za a iya samun haka kamar kai ne dan kasuwa yau da ka baro kasuwa ka lissafa kaza 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 wannan kudin wane ne wannan kudin wane ne wannan kudin wane ne Allah ya kai mu gobe lafiya gari zai waye zaka kai ashe a kabari zaka waye gari sai aje a samu dukkan ajiya kai me kake nufi da wannan wannan kwalin magi da ka aje shi wannan sukari da ka aje wannan kaza oho sai kuma Allah ya san abin da kake nufi to haka shi kuma malamai zaka samu dai malami ne rubuce rubuce ne za a samu irin haka Allah ya gafarta musu to shine sai Sheikhul Albani sai mu koma sama sai yace fil ismi wato game da cewa daya ne a wajen laifi din nan sai yace lakinna isnadahu da'ifun wannan isnadin wannan karin mai rauni ne wahiya inda Daraqutni ne yace kuma wannan Daraqutni ma ya ruwaito ta fil hadithil awwal fi ba'd turqihi min alwajhil awwal yace a cikin hadisin farko hadisin wa kenan hadisin Aisha Daraqutni a tashi riwaya yace har Aisha ita ma ta kawo haka lakinna zahira Albani yace sai dai a zahiri annaha mudrajatun fil hadith wannan kalma cewa fil ismi din an saka ta a hadisi ne wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfazir riwayat tafalar haka al-hafiz al-bayquni yace abinda ake nufi da mudrajat shine malamin hadisi sai zo yana karantar da ku hadisi sai ga wata kalma ta rikice muku sai ya fassara ta to amma sai ku kuka dauka cewa ba fassara bace karashin hadisi ne ku da kuka tafi kuka haddace haka shi yake kira mudraj al-imam as-suyuti yana da littafi al-mudraj ila al-madraj ila al-mudraj ko yadda zaka tattaka ka iya gane hadisi mudraji a cikin ilmi sai yace fa inna fi riwayatin ukhra lahu bilaf yace domin an samu wannan hadisin yazo a wata riwayar daban ta shi ainihin wato Daraqutni cewa ya'ani fil ismi kun gani ashe fassara ce mai riwaya ne da annabi yace kariya kashin mumini alhali yana mace to kamar kariya kashin mumini ne mai rai sai mai riwaya yace wato game da laifi laifin da daya ne kunga fassara mai riwaya ce to amma sai wasu daga cikin dalibai sai suka dauka cewa ai lafazin hadisi ne dan haka malamin yace fa hadha zahirun fi anna hadhihi ziyada laysat min alhadisi yace kaga wannan zahiri yana nuna cewa wannan kari ba a cikin hadisin yake ba bal hiya min tafsiri ba'd ar-riwayat yace wasu masu riwaya ne wani malami ne ya kawo wannan fassara wa yu'ayyiduhu riwayatun li ahmad yace kuma akwai riwayar imamu ahmad za ta kara karfafa wannan magana bi lafzi da lafazin cewa qala sai yace yarawna annahu fil ismi suna ganin cewa a wajen laifi ne annabi yake nufi ko laifin duk ɗaya ne ka karya mutum alhali ya mutu to duk ɗaya ne da ka karya shi a halin yana da rai sai shi wannan almajiri Imam Ahmad kenan yake tambayar malamin shi Abdulrazzaq cewa algafata malam wai malamai sun ce a wajen laifi qala Abdulrazzaq sai Abdulrazzaq yace azunnuhu qawla Daud yace ina tsammanin wannan fassara ma al-Imam Daud zahiri shine yayi ta kaga ashe duk wannan na nuna cewa fassara ce cewa fil ismi din qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai nace ya'ani Dawud ibn Qais wato Dawud dan Qais ba Dawud zahiri kamar yadda na fadi maka kenan Dawud dan Qais wa huwa Sheikhu Abdurrazzaq fihi Dawud dan Qais shine malamin Abdurrazzaq a cikin wannan hadisi wa min az-zahir Albani yace abu ne wanda yake a zahiri anna hadha at-tafsir huwa al-murad min al-hadith wannan fasara da aka yi wa hadisi yace a zahiri ita ce ma'anar hadisin cewa kariya kashin mumini alhali ya mutu duk ɗaya ne da kariya kashin shi a halin yana da rai wajen laifi yace wannan fassara daidai ce amma abinda ake son a nuna maka ba daga annabi ne fassara ba wani malami ne yayi to amma daidai ce fassara wai ana son a iya bambance maka abin da yazo daga annabi da wanda ba daga annabi bane don kar ya zama shari'a ta cude maka وبه جزم الإمام الطهاوي يتي هكا الإمام الطهاوي يينك حكنتي وأقد له بابا خاصا في مشكله har ma ya kulla babi na musamman a cikin littafin shi mushkilul athar littafin mushkilul athar an buga shi yanzu mujalladi 16 jama'a mujalladi 16 to a cikin wannan littafin shi ainihin wato waye da suna al-imam tahawi ya kulla babi dan ya kawo cewa fassara wannan hadisin shine cewa fil ismi din sai albani yace fal yuraji ahu man sha'a wanda yake so sai je duba shi ya karanta wal hadithu dalilun albani yace wannan hadisi dalili ne ala tahrimi kasri azmil mayyiti al mu'min wannan hadisi dalili ne akan cewa ka karya kashin wata gawa to haramun ne walahada jaa fi kutubil hanabila dan haka ma aka samu a cikin littafin fiqh na hanbaliya suka ce wa yahrumu qat'u shay'in min atrafil mayyiti haramun ne a yanke wata gaba daga cikin gabobin mamaki wa itlafu zatihi haramun ne kuma alalata gangar jikin mutum wa ihraquhu haramun ne a kona gangar jikin mutum mumini kenan walau ausabihi ko da yayi wasiya da zakai wasiya ka ce wa ƴaƴanka to jama'a kun ga dai yadda al'amura suke don haka in na mutu ku dauki gawata ku je ku kona to haramun ne ƴaƴanka su zartar da wannan wasiya kana mutuwa sai a dauke ka ai maka sallah akai ka makabartar musulmi a rufe ka don wannan wasiyar wasiya ce ja'ira ta saba wa shari'a mun karanto kuma a farkon littafin nan cewa ba abin irin ta mun fahimci wannan da kyau da zaka yi wasiyya cewa idan ka mutu a samu wani magani a barbada wa gawarka wanda yake gaba ɗaya gawar kawai za ta narke ba za a bi wannan wasiyya ba da zaka yi wasiyya cewa in ka mutu ƴaƴanka su yanke wata gaba a jikinka su je su siyar don su samu halin rayuwa ko kuɗi ko makamantan haka duk ba za a aiki da wannan wasiyya ba domin wasiyya ce ja'ira kaza fi kashaful qina haka yazo a cikin wani babban littafi mai suna kashaful qina babban littafi ne na fiqhun hanabila mujalladi 4 ne yazo a cikin mujalladi na 2 shafi na 127 wa nahawu fi sa'iril mazahibi albani yace haka akwai irin wannan maganar ma a sauran mazhabobi bal jazama ibn hajar al-faqih fi az-zawajir yace kai babban malami ma ibn hajar ya yanke hukunci a cikin littafin shi az-zawajir mujalladi na farko shafi na 134 bi annahu min al-kaba'ir cewa yana daga cikin manyan laifuffuka jama'a mun fahimta yana daga cikin manyan laifuffuka a kona gawar musulmi ko a yanke wata gaba daga ciki qala sai yace lima alimta min al-hadisi saboda hadisin da ka sani annahu ka kasri azmi al-hayy annabi ya nuna cewa laifin kamar ainihin karya kashin mai rai ne jama'a ai an fahimci abin da ake nufi da kyau ko to anan zan aje alƙalamin danyi wani ta'liki kadan yanzu kuna ji gashi albani da ya kawo sai kawo littafin fiqh ko to shikenan yanzu albani bai yadda littafin fiqh ba kenan gashi yana kafa hujja da su a cikin littafin shi am abinda albani bai yadda da shi ba mu ma bamu yadda da shi ba kuma har kiyama ta tashi ma ba ma fatan ma Allah ya sa mu yadda da shi shine a samu annabi yayi wata magana wani malamin fiqh yayi magana ta saba wa ta annabi a ki daukan ta annabi a aje a dauki ta wancan malamin fiqh wannan kam shine albani bai yadda da shi ba kuma duk musulmi indai musulmin arziki ne ba dan banza ba to dole yadda da wannan annabi Muhammad yayi magana wani ya magana sai ya ce to Allah ya ji kanwancan da ya wacce maganar amma za mu dauki ta annabi sallallahu domin kaida ita ce zaru kullu qawlin inda qawli Muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughamirin idan annabi ya magana sai aka ce to ku bar maganar kowa ku dauki ta annabi domin maganar mai tabbas a cikin maganar shi ba ta kai maganar mai digirgire ko kantafi ba kowa san kantafi mai ake cewa masomin asara to ya kwatanta maka in aka ce annabi ya magana to wani ya magana akan wannan matsalar ta saba ta annabi to sunan waccan maganar ta annabi dahir sunan wannan maganar ta wannan malamin kantafi to bai halatta kai ta ba to wannan shine abin da bai yadda da shi ba kuma mu ma bamu yadda da shi ba kuma har dan fodiyo da ya mutu nan kusa sai da ya littafi akan wannan matsalar yace haramun ne a dauki maganar wani a kyalata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin musulmi in kana magana da shi bi umum a dunkule ya yadda da wannan to amma da a aikace ne in aka zo to anan ne ake samun matsala sai ya nemi ya kawo maka dalili wanda yake aqbah min uzri min zambin ya kawo maka uzuri wanda yake aqbah min zambin hamzari zai kawo maka wanda hamzarin ma ya mafi laifin ma da yayi ga zahiri annabi ya ce kaza zahiri wani malami ya faɗi kaza, ba a ga dalilin wannan maganar malamin ba, sai ya ce a to tunda wai ba a san dalilin malamin, ba a ɗauka mana aka san dalilin shi. Saboda Allah ana ji ana gani ga garan dangangariya a ɗauki ƙarya. Wannan ƙuru da muzu gashi an ce annabi ya ce kaza, ko ya yi kaza, ko ya koyar da kaza, sai aka ce to a ajiye wannan, wannan zahiri ne fa, a ji a ɗauki baɗini kenan. Wannan da ya magana ba dalili ya, sai aka ce to kasan dalilin shi. To in yana da dalili ya kawo mana, tunda bai kawo ba to sai mu ce maganar shi ba dalili. Ran da ya kawo dalili to sai mu gwada, mai yiwuwa shi ma daga annabi ne, to sai mu kokarin gwada karfin maganganun. Amma aka ce ga maganar wa naga ta annabi, to ba a yin, ba a hada su balle ma a ce wai wannan tafi. Tun farko ma waccan kafin ta iso ga wannan sai ai watsi da ita. Amma a ce to a tsaya a dai gwada a gani dai. Ai masu maganar ba darajar su daya ba. Dan haka ba za a gwada ba. Dan primary 6 ne yazo yayi magana, kuma professor yazo yayi magana. Sai a tsaya ana cewa ya kamata a dubi maganar dan yaron nan. Primary 6 aji shi da na primary. Wannan kuma professor ne akan wannan ilimi. Sai kowanne yayi magana akan matsala ɗaya, sai zama ta wannan tana dukanta wannan. Ai tun farko gwadawan ma laifi ne. In ana magana ilimi fa ba a garin jahilai, ban garin jahilai ne kuwa, sai ma magana wancan professor ma watsar da ita za a yi. Allah ya shiryar da mu. Wa balagatil hanabila fi zalika, Albani yace ma mazhabin hanbaliya sun kai matuƙa game da haka. Hatta qalu kama fil kashaf, har ma suka faɗi kamar yadda yazo a cikin wancan littafi kashaful qina mujalladi na biyu shafi na 130, suka ce waɗannan matsalolin da zamu fara karatun su daga yau zuwa karatun mu na gaba jama'a, matsaloli ne masu matuƙar muhimmanci. Domin wannan hadisin Albani da zaka fahimci cewa babban malamin fiqh ne, kuma yana fahimtar fiqh daidai da yadda ya kamata a fahimce shi a zamani. Mace tana mutuwa da ɗa a cikinta, kuma ɗan gashi likita ya tabbatar cewa lokacin haihuwar shi yayi ko kuma ya kusa, kuma gashi yana da rai, ya halatta a tsaga cikin wannan mace a fitar da ɗan? Mutum zai mutu amma ƙodojin shi dake ciki, kidneys, ya zama suna da amfani, shin ya halatta a tsaga cikin shi a curo su a zo a dasa wani mai rai, ko a yanko wata gaba ta shi a dasa wani mai rai? Ina ɗalibai waɗanda ke koyan aikin likitanci suna koyan ainihin aiki a jikin gawarwaki, shin ya halatta a kawo gawa a aje maka kana koyan aikin likita, ka fasa kokon kan shi, ka fasa hannun shi, ka fasa ƙashin shi, ka yi bincike, ka koyi aikin yadda ake kaza ake kaza? Ya halatta duk waɗannan karatutukan za mu karanta su, don Allah wannan karatu bai da muhimmanci? Yana da matuƙar muhimmanci. To shine yake mazhabin Hanabila suka ce wa in matat hamilun biman yurja hayatuhu, mazhabin Hanbaliya ne suka kai matuƙa su ba sa son ma gaba ɗaya a taɓa mamaci, a taɓa jikin shi, a huda shi, sai suka ce kai koda mace ce mai ciki ta mutu da jariri a cikinta, aka ga yana motsi ana fatan an ciro shi zai rayu, haruma shaqqu bataniha min ajlil hamli, suka ce haramun ne a tsaga cikinta saboda ciro wannan ɗan. Dan haka kaje ya ce tun farko sun kai matuƙa sun wuce sun ƙetare haddi, don kuskure ce magana. Muslimatan kanat aw zinniya, wannan mace musulma ce ko kuwa kirista ce ko ba yahudiya, musulmi ya auri musulma sai zanta mutu ga ɗa a ciki, suka ce bai halatta ba. Kirista ce ko ainihin ba yahudiya ya zama ya aure ta sai zama ta mutu ga cikin, suka ce bai halatta a tsaga jikinta ba haka. Lima fihi min hatiki hurmati a mutayakkana, suka ce saboda akwai keta alfarmar wadda an tabbatar da rayuwarta, ita an tabbatar ta rayu rayuwa to sai ta mutu, to in aka zo aka tsaga cikinta garin ciro ɗa to an ci mutuncinta, tunda ita an tabbatar da ta rayu. Li ibqa'i hayatin muhima, saboda tunanin a wanzar da rayuwar wani wanda ana zato ne ya rayu. Kun fahimci wai abin da suke cewa shi wannan da ana tsammanin mai yiwa ya rayu, ita ku an tabbatar da ta rayu, to a ci mutuncin wanda ake da tabbasi akan ya rayu akan wanda ba a da tabbas zai rayu? Haka su suka ce. Sai suka ce li annal ghaliba, domin a galibi mafi yawancin lokaci, wa zahira da kuma zahiri, annal walada la ya'ishu, so da dama irin waɗannan ƴaƴan an ciro su ma ba sa rayuwa. Wa hajja ahmadun ala zalika fi riwayati abi dauda bi mara wa aisha, suka su ma mazhabin Hanabila suka ce imamu ahmad ya kafa hujja da wannan akan wannan magana da yayi, saboda ainihin hadisin da abu dauda ya ruwaito daga ainihin aisha. Mun fahimta shine wancan hadisin na karya kashi din can kiyasin da suka yi kenan. To anan bari tukunan aje alƙalami nan ma in mana wani jan hankali. Yanzu kun ga wannan Ahmad, wannan matsala gashi sun ce Imam Ahmad ya ba da fatawa akan ta. ashe wannan ya nuna tun zamanin waɗancan manyan malamai ake fiɗa mara lafiya kenan ake fiɗa musulmi suna da likitoci ko idan Allah ya aka yi yanzu tafi yanzu faculty na medicine ka ga mutum nawa ne cikin ɗalibanmu mutum nawa ne suke karatun sciences suna nan sun cika kwango sai accounting suke sai business saboda in ka fito ga inda za ka ci kuɗi kai tsaye to duk abin da ya kashe mutane kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko musulmin farko duk abin da yake ilimi ne tsindima kansa suke su je su koye shi sai kaga ya zama alheri ga musulmi to mu nan ana zuwa ma da aka fara karatun boko sai suka kago hadisi dan boko dan wuta ne boko ko sai a ce a wuta min aina antum bi hadha alhadith daga ina ka samu wannan hadisin shikenan to ka dubi irin ci bayan da aka yi to in ƴaƴanku ba su yi boko ba za su koma suna gantali kuma ƙarshe ƴaƴan wasu za su je su yi boko ƴaƴanku kuma daga ƙarshen yini za su dawo za su zama masu gadin waɗancan ƴaƴan boko ɗin ni ko na san in dai haramun ne a yi boko to haram ne a yi gadin ɗan boko ko ba haka ba abin da yake faruwa kenan wani saboda ƙarfin mugun imani fa hawwasu ya yake ce duk wanda ya sanya jinin shi a boko Allah ya isa wai ƴaƴan shi da jikoki da tattaɓa kunna har zuwan dajjal wai yake magana har dajjal ya zo wai shi bai yadda jinin shi ya boko ba Allah ya isa ana nan kuma ran da ya tashi sayar da gonar shi sai nemo dan boko ran da zai saki uwar yaran sai nemo dan boko ya rubuta mai takarda bai iya ajamin ba balle larabci balle boko gaba ɗaya shi jahilin duniya wal akhirah ne duk jahilci ya tattaru a kan shi kuma ana nan gwaiwa ce ta fito mishi kaba ce ta fito mishi in aka kai shi asibiti waɗannan ƴan bokon da yake kyama su za su farke shi to har ina irin wannan gidadancin jama'a to kuma wannan gidadancin har yanzu bai rabu da jama'a ba aini ba zan sa ƴaƴana a makaranta kaza ba saboda kada su la abin ba su lalace a nan ba za su yi wata lalatar da tafi irin wannan a makaranta a anguwar da ka basu suna yawo abinda ake so ka karantar da ɗanka tarbiyya shiriya a hannun Allah take annabi Musa a gidan Fir'auna ya taso ba haka ba ne hayyo mishi gori alam rabbika fina walida ba nan muka rene ka kana dan mutsili ba wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin duk kai kuruciyar ka anan amma yanzu kai ne zaka yi mana dan tawaye zaka yi mana tawaye sai annabi Musa ya ce fa'altuha wa ana idhan min ad-dallin ai nayi ne ban da wayo dan yaro ya fasa kan wani me yayi ai alaifi yayi ba wato duk wannan abin da ne yanzu ana magana na cika na zama mutum na aikata irin wannan abin a'a to da kai ake magana yanzu a dawo kan layi to abinda ake so mutane su fahimta kenan to gashi dai mazhabin Hanabila haka suka ce qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani sai nace thumma zakara al-haditha sai ainihin ya faɗi wannan hadisi wanda muka wuce a baya wa nassu abi dauda fil masail ga nassin magana da imamu abu dauda ya dauko a cikin al masail imamu ahmad abu dauda almajirin shi ne to ya zauna yakan tambaye shi algafata malam ina hukuncin kaza yana rubuta tambayoyin da amsa ko kuma in wani ya tambaye shi ko kuma in malam ya bada wata fatawa sai ya tattara mujalladi guda haka al maktabul islami wadanda suke dimashqus sham a beirut sun buga shi sa'annan kuma akwai dan shi abdullahi babban dan imamu ahmad shi ma yana da masail dukkan su an buga su daban-daban ne to wannan albani ya dauko daga cikin masail ne na ainihin abu dauda wanda yayi daga imamu ahmad a cikin shafi na 150 yace sami'tu ahmada naji malami na imamu ahmad ibnu hanbali su'ila anil mar'ati tamutu wal walad yataharraku fi batniha ayu shaqqu anha aka tambayi imamu ahmad algafata malam ina hukuncin mace ta mutu ga dana motsi a cikin ta ya halatta a yi mata aiki a tsaga cikin ta a ciro dan kala la imamu ahmad yace a kawo dalilin mu wanda muka faɗi na farko baya mun ta ya hada da waɗannan dalilai nashi yace malamu sun ce abin da yasa yake haramun a kunna fitila a makabarta shine tozartar da dukiya ne kuma kwaikwayon buzawa ne Albani sai yace amma kaga Ibn Hajar kawo dalilin mu ba mu da muka fara kawowa wani dalil na Albani ya fara kawowa cewa yin haka bid'a ne mabda sahabbai ba su yi haka ba kaga shi bai kawo wannan ba mun fahimci wannan ma annahu dalilun waridun Sheikhul Albani yace tare da cewa wannan dalili ne wanda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bal la'allahu aqwal adilla kai ne yiwa ma wannan dalilin namu na farko zai zama dalili mafi karfi fiye da dalilan da shi Ibn Hajar ya kawo domin kun ga Albani ya kawo hujjoji guda uku ne biyun karshe daga hujjojin su wulakantar da dukiya koyi da maguzawa Ibn Hajar ya kawo wannan kun ga Albani daga nan ya dauko to sai tsara da na farko shine cewa kasancewar abin bil wane yake to nayi wa ma wannan dalilin nafi zai namu wadancan guda biyun li'anna allazina yuqidun bisuruja ala alqubur yace domin kunna ainihin fitilo akan makabarta din inna ma yaqsiduna bidhalika taqarruba ila Allah ta'ala za'amu wai suna riya cewa wai ibada ki neman kusanci suke ga Allah ma'ana har ma za a ci in ka kunna fitilo ga makabarta bana da wani lada na musamman ibada kake yi yace haka cewa wala yaqsiduna al-inarata ala al-muqim aw az-za'ir ba ma suna sawa da nufin su hauska ga makabartar bane ga wani wanda zai zo ya zauna din wani aiki a wurin ko kuma wanda zai zo ziyara bi dalili iqadihim iyyaha wa shamsu tawwi'atun yace abin da yasa na faɗa haka so zaka same su cewa koda ga rana ta fito sira da atin nahari a tsakiyar rana sai kuma kaga sun kukunna fitilo ashe kaga ba neman haske ba amma wani abu ne ake yi na annuwa ko kuma wani abu ne wanda ake kawai ana gani cewa kamar yin haka din ibada ne don inda dan neman haske ne rana ta take ai kaga kashe ko to amma 24 hours awa 24 titir zaka samu cewa waɗannan fudu a kunna suke to kaga ashe suna yi da nufin ibada to ita kuwa ibada kofati ba ɗaya a rufe take ba a yadda ka bude ba su da nafsi harkokin ka na yau da kullum kofarsa a buɗe take ba a yadda ka kulle ba sai abu kake da nafsi to amma ka dubi inda mutane shi ban ya sadado ya canza musu wannan ka'ida duk abin da yake ibada ce to karka sake ka ta sai inda nafsi akai in dubi nafsi to kada kai wannan ibada in kai kai bid'a duk abin da yake kuwa abubuwan hudaka da kullun ne na ci ne na sha ne na sawa ne na harka da kullun kai abin diddiga kaga dama a duniyar nan sai abin da shari'a ta hana maka in ka dauki wannan ka'idar sai kaga cewa ashe addinin musulunci al'amari ne mai sauki ibada ba ita ce zaka ce ta cushe lokacin ka ba aka ce to kakkai sai wanda shari'a ta ce kaga zaka ga ibada kadan ce kenan mu'amalat ne da kullun kuma na harkokin ka da musulunci ya same ka kane aka ce ka ci gaba da yi sai abin da an nuna maka an ce ba kyau ka karanta littafin al-Alawi al-Muwaqqi'in na Ibn al-Qayyim zaka cikakken bayani insha Allah فكان من اجل ذلك بدعه ضلال والباني yace to dan haka ku kunna fitilo a makabarta dinnan tunda da nufin ibada suke to kaga ya zama bid'a wanda take tabata domin inda ba da nufin ibada bane da rana tayi sai a ce sai a kashe ko to kaga kuna fassara ake kunna fitila tasu ane dan haka dare ne kawai to amma da yake kawai suna nufin aiki ne suke na ibada sai ya zama dare da rana fitilin na ci fa in kila ta'i wa a ce falimaza lam tastadilla bil hadith al mashhur alladhi rawahu ashabu sunani wa ghayruhum an ibn abbas kai muhammad nasiruddin al albani dan me baka kafa hujja da hadisin nan da yake shahararre ba kowa da kowa ya san hadisi wanda yake ainihin wato ashabu